gaba da shigowa zauren VOA wanda a yau zai zo muku daga jihar Agadez da ke kasar Niger inda abokin aiki na Hamid Mahmud zai gabatar da maudu'in shirin. Hamid, bismillah, me shirin ya kunsa ne yau?
Zai mayar da hankali ne kan matakin da gwamnatin mulkin sojan Niger ta dauka na sauke dokar haramta safar bakin haure bayan shekaru 8 da bullo da wannan dokar lokacin mulkin tsohon shugaban kasar Niger Isufu Muhammadu. Ko wani tasiri soke wannan dokar zai yi wajen haɓaka tattalin arzikin jihar Agadez, duba da yadda kungiyoyi da dama suka shayin korafe-korafe game da wannan dokar. Domin tattaunawa kan wannan batu, mun gayyato malamai da dama a cikin wannan zauren. Na farko akwai Ahmed Yusuf na kungiyar gamayyar kungiyoyin fararen fulla na Mswasande. Akwai Abdulrahman Biyano na kungiyar fararen fullan da suka sha gwagwarmaya ganin cewa an soke wannan dokar. Sannan akwai Bilal Afrinunu, shugaban masu safar bakin haure na Agadez. Sannan kuma akwai Malam Aminu wanda ya wakilci masu aikin hannu. Daga ƙarshe akwai Musa Bashir wanda shine shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Niger reshen jihar Agadez. To bari mu fara da Ahmed Yusuf na kungiyar Mswasande. Malam Ahmed Yusuf, bayan shekaru 8 da kafa wannan dokar ta haramta safar bakin haure, yaya kai ji da soke wannan dokar da gwamnatin mulkin sojan Niger ta yi?
To da farko muna muku godiya da kuka gayyace mu. Gaskiya muna ma Allah godiya kuma mun ji dadi sosai da aka samu aka soke wannan doka, saboda dokan nan tun lokacin da aka doke ta muka fito muka yi tar da Allah wadai da ita, saboda ta take haƙƙin bil'adama sosai.
Haka
idan kun lura, doka ce wadda ta ce su bakin haure suna iya baro kasashensu, Niger kin ma suna iya barin capital har su shiro nan Agadez. To daga Agadez kuma aka dakatar da su ba su iya ci gaba su tai inda suke so su tai. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma, dokar ta zo ta karya tattalin arzikin jihar Gatamu ta Agadez, saboda matasa ne da dama da al'umma Agadez ma gabaki daya suke cin amfanin wannan zirga-zirga ta 'yan bakin haure. To tunda aka kafa wannan doka, tattalin arzikin jihar ta mu ya zo yi kasa sosai. To wannan abu shi yasa muka tashi sai tsawon shekara 8 muna fata mu ga cewa an soke wannan doka. Kuma da aka soke wannan doka muka fito muka yi murna muka gode ma sabbin hukumomin ga da Allah ya kawo mana, waɗanda su ne suka yi nazari suka ga lalle wannan doka ba a bi ka'idar da Adam ba, kuma doka ce wadda ba ta gyara ƙasar mu Niger, suka soke mana ita. Wannan dalili ne yasa kuka gani muna musu godiya ba su kan soke wannan doka.
Malam Musa Bashir, da kake shugabantar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Niger reshen jihar Agadez, kun shayin tsokaci akan cewa wannan dokar ta haramta safar bakin haure ta saba wasu dokoki na ƙasa da ƙasa.
Wannan dokar ta saba ma sauran dokoki na ƙasashe wanda muka sa hannu a ciki. Amma mun kwadi ba kamar a lokacin da akwai protocol wangana Sidiyawu, Niger ta saka hannunta ciki. Kenan bai kamata ba dan mamba na ƙasar Sidiyawu idan ya shigo ƙasar Niger ya kasance ba zai iya tsallaka ba ƙasar Niger. To mu muna ganin kamar an take haƙƙin bil'adama a ɓangaren tafiye-tafiye, tunda kamar an kwadi ba a declaration universal na droit de l'homme article 13 alinea 2 ya ce duk ɗan adam ya da izinin ya tafi ƙasar da yake so kuma ya dawo lokacin da yake so ƙasar shi. Amma kowace ƙasa tana da izini ta ɗan sa irin ya dokokinta na yadda za a shigo mata ƙasa, ko ta ce sai da visa, ko sai da card d'identité, ko sai da passport. Kowace tana iya ba da irin kamar tsarin yadda ta so a shigo ƙasar ta. Amma mu da yake mun sa hannu a religionist da yau, kenan bai kamata ba a ce wanda ya fito daga ƙasar Mali ko nan ƙasar Togo a ce a idan ya zo Agadez zai zama matsala a gare shi na ya wuce. Wannan ga inda doka ta saba, kenan mu yau murna ne zani soke wannan dokar da aka yi, saboda yanzu in Allah yarda mutum ya tsallaka a gare shi lafiya lau ya sha'aninsa.
Idan muka koma wurinka Malam Bilal Afunnunu, kana shugaban kungiyar masu safar bakin haure a jihar Agadez, shin wani tasiri soke wannan dokar zai yi game da safar bakin haure a jihar ta Agadez?
yanzu dan ka sani ka shiga bakin tasha ko kaso bisa shi ko bakin kaso tod mutane kamar nan aka yusu ma baka ce yusu wani guri kenan wannan abun da ake fadi na mutane mu ba mu gane shi ba mun ga iko ma da kanshi yanzu ya sassafta ma mutane hanya diyawa ka je yanzu ka ga mota kamar kuda har arafe jikinta kuma ba Nigeria bane mun san na Nigeria ne ko na Mali ne ko na ko ina ne mu da muke bisa hanyoyin nan wannan abu ba mu gan shi ba shi shi dai muke ana ririya shi ana sashi tarhi wannan soka doka mu zamu ce wallahi magana cikakka gare ni ya kawo sauki sosai ga rayuwar mutane ma da tahin su da sun saki walwala ta samu gare su eh lalle ba a rasa wani abu kadan kadan wanda ba za a rasa shi ba kenan wannan dole ne a koyi shi kullun kowace kasa ma amma alhamdulillah zamu ce mu ta bangare nan mun gode ma Allah
haka
da yake ya kawo mana sauki abu da yawa da babu shi masjid da yawa da komi da yawa yanzu babu shi kowa dai ya saki kanshi yana kiyo kawai mutane su zo su wuce su zo su komo su wuce gidansu su zo su tai urin bidansu ba mu ga masi ba nace maka wani abu ne na ga masi a ban gani shi ba to muko rishin masi muke so an ba ga masi ba kenan walwala an tazo wan alhamdulillah yabun da akai mai wuce mu sai da yawo tun kunce muna jin sai da yawo amma ba mu san ta ba sai ce mun sai da yawo tayi kaza ko muka takarrawa ga ta sai da wuce ta baka kai bugwari ka wuce ko Nigeria ko sai an yi maka visa ko sai mu muna kawo ni abu ko ana kawo mai abu alheri sun ka shiga ko kai wani sai an ga hanshin ka amma Nigeria ka shiga sai a gan ka lahiya lahiya tunda na zauna na yi aikin alheri na aikin Nigeria aikin Nigeria har Lagos har ko ina na gani dai kamar Nigeria nan Allah ya kara mana imani ya kara mana saki ya kara mana sassafci ma bakon da yazo gare mu kuma bakon mu yau Niger ko wurin wa yazo bai mina daga ina kake a'a yana ashek ma ya barka kai zaman kan kaga shi ka tai wani dai shi kake da abun ka ba mu san shi ba mu gale shi ne da yazo yanzu
Malam Abdulrahman Biyanu kana shugabantar kungiyar Farar Fulani kuma a baya kun sha gwagwarmaya da ma korafe garin cewa an soke dokar to a wannan karan shi wani tasiri ne soke wannan dokar zai yi wajen haɓaka tattalin arzikin jihar Agadez ganin yadda shekarun baya matasan jihar Agadez da dama suka rasa aiki sakamakon wannan dokar
to yanzu a tsammanin mu dai ya kamata diplomacy kamar ta yi aikin ta an soke doka yayi za a komawa aiki yadda ya kamata kowa kuma za ya mai ake ta tanada abun da zai samu ya sarrafa don ya samu kuma ya ci gaba da activity ki shi wancan da bari na a wancan lokaci na safarar da ake cewa suna cega wannan tunda a lokacin nan da vraiment ake samu zuwa da zo wannan kowa ya ga Agadez gaskiya masha Allah an ga mallam Allah kowa yana samun baki rabon shi tunda dama ba yiwa a ce wai kamar mutun ya zama to illa ko ba ko ya zama to illa ba ko alheri ne duk yadda yake baske ya ci ya sha ya nemi wurin kwanci to ka gani kenan kuma duk cinga da zai shanga da zai a cikin kasan nan da yazo nan ne zai ne wasu kenan ka ruwa ce to wannan wurin da yake don ku mu fatan mu da yanzu mai kwanta na yanzu kuma su daidaita abun kuma su kara kawo tarbiya a bisa yadda ake wannan shigila kuwa ta tai cikin tsari ba tare da cin amana ba
da wannan bayani na Malam Abdulrahman Diallo zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya hada shirin daga jihar Agadez na kasar Niger sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya